sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21, da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Niyya, Sarauniya da Dalola Jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman. Da ni Nasiru Adamu Elikaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa gwamnatin jihar Gombe ta ɗau matakan inganta yanayin makarantun tsangaya.
Muka nemo almajiran, muka ce to abin da za a yi shi ne numeracy da literacy, ne da koya musu karatu da rubutu.
A Sokoto kuma masu laruran na ƙasa suka yi yunkuro don yaƙi da nuna musu wariya.
Ba wai kawai ma masu buƙata ta musamman ba, al'umma gaba ɗaya ya kamata ya kasance sun san menene dokar take ciki.
Jamhuriyar Nijar, hukumomi na jan hankalin jama'a su kaucewa fargar jaji kan cutar corona.
Mutane dibin suke abu ya wuce, to amma har yanzu wannan cutar ke wannan alluba tana nan tana mana barazana.
Ita ko jami'iyatul Ansaruddin Tijjaniya ta Najeriya ta ce tana shirya matakan hana wuce gona da iri a tsakanin masu maulidi.
Mutane su fito su yi wasu ababuwa wanda suka saba ma shari'a, wannan kuma ba abin da za a yarda da shi ko da ko maulidi.
Yau Juma'a, Aisha Mu'azu tana tafi da shirin yanayi da muhalli. Waɗannan rahotanni da zanta za su zo bayan sauraron labarun duniya daga Washington DC.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Akalla mutane shida aka kashe, sannan 21 suka jikkata a harin sama da sojojin Habasha suka kai jiya Alhamis kan Mekele, babban birnin yankin Tigray, kamar yadda majiyoyin asibiti suka shaida wa BOA. Harin ya kawo jimillar adadin waɗanda suka mutu da ma'aikatan lafiya suka ba da rahoto daga jerin hare-haren bama-bamai ta sama tun makon da ya gabata zuwa akalla mutane 12, kana 55 suka jikkata. Ma'aikatar tsaron Habasha ta fitar da wata sanarwa tana cewa an kai harin baya-bayan nan ne akan wani gareji da ake kira Mespin Industrial Engineering da ake gyaran kayan aikin soja da ke ƙarƙashin ƙungiyar 'yan tawayen yankin Tigray TPLF. Amma shaidu a Mekele sun faɗa wa BOA cewa harin da aka yi da safiyar jiya ya afkawa yankin wasu gidaje. An garzaya da waɗanda harin ya ritsa da su zuwa asibitin kula da masu buƙatar jinya na birnin, inda tsega wata mazauniya da ta samu rauni ta faɗa wa BOA cewa wani bam ya fashe a gidanta lokacin tana tare da iyalanta gaba ɗaya a ciki. Shugaban Amurka Joe Biden ya shiga jerin masu kiran neman a maido da gwamnatin rukun kwarya ta Sudan, wadda sojojin Sudan suka hamɓara a farkon wannan makon. A cikin wata sanarwa da fadar White House ta fitar, Biden ya ce ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka da ƙungiyar Tarayyar Turai da ƙungiyar ƙasashen Larabawa da sauran hukumomi na duniya sun yi Allah wadai da kwace mulkin da sojoji suka yi da kuma cin zarafin masu zanga-zanga. Biden ya faɗa a cikin sanarwar cewa sakamakon ga hukumomin soja na Sudan yana da yawa kuma a bayyane yake. Dole ne a kyale mutanen Sudan su gudanar da zanga-zangar lumana, kuma dole ne a maido da gwamnatin rukun kwarya. Ya kuma yi kira ga mahukuntan Sudan da su saki gaba ɗaya waɗanda suka tsare a wannan makon, ciki har da masu rajin kare demokuraɗiyya da dama da aka tsare yayin da suke zanga-zanga kan juyin mulkin a ranar Litinin da ta gabata. Shaidu sun ce an ci gaba da gudanar da mummunar zanga-zangar a kan titina jiya Alhamis da yamma, inda jami'an tsaro suka yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye da harbi kai tsaye da harsashen roba kan masu zanga-zangar. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa jiya Alhamis cewa shugabannin ƙasashen G20 suna da damar kawo ƙarshen cutar annobar COVID-19 a yanzu idan suka yi alƙawarin siyasa da kuɗi don yin hakan. Da yake magana a taron COVID da ya saba yi a headquarter hukumar WHO da ke Geneva, Tedros ya sanar da sabbin dabaru game da yadda hukumar WHO za ta kula da samun kayayyakin COVID-19 cikin sauri, wanda ya kira da saka jari na ƙasa da ƙasa na dala biliyan 23.4 don magance rashin daidaito a duniya na allurar rigakafi da gwaje-gwaje da kuma jinya. Tedros ya ce adadin sabbin waɗanda suke kamuwa da COVID-19 da mutuwa yana ƙaruwa a wannan makon a karon farko a cikin watanni biyu sakamakon ci gaba da hauhawa a Turai, wanda ya zarta raguwa a sauran yankuna. Ya ce wannan wani ƙarin tunatarwa ne cewa har yanzu ba a shawo kan annobar ba. Ma'aikatan babban banki da jami'an gwamnati a sassan duniya na kokarin shawo kan kasuwannin hada-hadar kuɗi da sauran jama'a cewa hawa farashin kayayyaki na baya-bayan nan na wucin gadi ne, kuma ba sa nuna alamun fuskantar hawa farashi na lokaci mai tsawo, amma da yawa suna shakkar bincikensu. Ana auna tsadar rayuwa da hawa farashin kowane nau'in kayayyaki daban-daban da ayyuka da suka shafi tattalin arziki, yayin da wasu hawa farashin kayayyakin ba sabon abu ba ne, ya zama da matukar wahala mutane su iya sayan abubuwa masu muhimmanci kamar mota da abinci da sutura da kuma gida. Sau da dama mutane sukan dora wa gwamnati alhakin hawa farashin kayayyaki, wanda ya sa kula da hawa farashin kayayyaki yake da muhimmanci ga 'yan siyasa. A Amurka, alal misali, jam'iyyar Republican tana amfani da shaidar hawa farashin kaya yanzu wajen caccakar gwamnatin shugaba Joe Biden na jam'iyyar Democrat kan yadda yake tafiyar da harkokin tattalin arziki. Daga ƙarshe, jiya Alhamis, Amurka ta sanar cewa za ta samar da kusan dala miliyan 144 na taimakon agajin jin kai ga Afghanistan, inda miliyoyin mutane za su iya fuskantar matsananciyar yunwa a cikin hunturun sanyi matukar ba a kai agaji nan da nan ba. Mai magana da yan kwamitin tsaron ƙasa ta Amurka, Emily Horn, ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa taimakon Amurka zai tafi kai tsaye ga ƙungiyoyi masu zaman kansu da suke ba da tallafi kai tsaye ga sama da 'yan Afghanistan miliyan 18.4 da suke tsananin bukata, ke har da 'yan gudun hijira Afghanistan da ke ƙasashe makwabta. Hon ta ce ƙarin tallafin kuɗin ya kawo jimillar taimakon jin kai na Amurka a Afghanistan da 'yan gudun hijiran Afghanistan a yankin zuwa kusan dala miliyan 474 a 2021, wanda shi ne babban taimako daga kowace ƙasa.
Labarun duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Gwamnatin jihar Gombe arewa maso gabashin Najeriya ta ɗau matakan inganta tsarin makarantun tsangaya don amfanin alarammomi da almajirai. Wannan da alamu wata hanya ce ta rage barar allaro'iya tsakanin almajirai. Daga Bauchi ga rahoton Abdulwahab Muhammad.
Gwamnan jihar Gombe Muhammad Inuwa Yahaya ya ce shirin da aka yi ma suna BESDA zai taimaka gaya a fannin shawo kan matsalar gararan ba da yara ke yi a garuruwa musamman a arewacin ƙasa.
Wannan tsari na tsangaya ya dade yana ilmantar da ƴaƴanmu da iyaye da kakanni da jikoki shekaru aro-aro aka yi ana ilmantar da al'umma da shi, saboda haka ba abu ne da za a yi faɗa da shi ba, abu asali ma abu ne da ya kamata a nemi fahimta da shi a zauna lafiya da shi kuma a inganta shi. Sannan bacin haka shi kuma ilimi na zamani ya zama wajibi saboda yanayin da duniya take ciki, duk inda mutum ya sake saya masa sakiya. Kuma a wasu gurare idan ba an tafi da fahimta irin na ilimi na zamanin ba, ba a maganin cewa mutum mai ilimi ne. To saboda haka wannan tsari na tsangaya da almajiranci da ake yi mu a nan jihar Gombe ba mu jefar da shi ba, mun kuma duba yadda za a yi mu inganta shi. Shi yasa daga shiga a matsayin gwamna na Rungume abun nan hannu biyu kuma a tsarin da muke yi.
Dr. Abdullahi Ahmed, wanda aka fi sani da Dr. Garkuwa, shine coordinator shirin BESDA a jihar Gombe, ya yi tsokaci game da yadda shirin ilimin tsangaya zai gudana.
To kamar dai yadda aka sani a arewacin Najeriya muna fama da matsala na almajirai da matsala na yawan yara da ba su zuwa makaranta. Wannan yasa aka yi dokan taɓaji a jihar Gombe. To tunda aka yi ta kokarin yadda za a inganta karatu na zamani da kuma karatuttukanmu na tsangaya, shi mai girma gwamna Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya ce to dole ne a biyo ta wannan tsari din na BESDA domin a ga yadda za a inganta karatun tsangaya. To amma mu da muka zo a nan a jihar Gombe sai muka nemo almajiran, muka ce to abin da za a yi shi ne numeracy da literacy ne, da koya musu karatu da rubutu, wanda kuma za a na yi ne awa biyu ne kacal, kuma ranar Alhamis da Juma'a.
Malam Manu Usman yana daga cikin mutanen da ke da tsangaya, ya yi ƙarin haske game da irin alfanun shirin don inganta matsayin karatun tsangaya.
Tsangaya da muka gani a ƙasa wanda aka fara, a babban tsangayar da babu kamar da yanzu a Najeriya, ta
Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A Sokoto kuma masu larura na kasa ne ke sabon yunkuri don fahimtar da jama'a muhimmancin mutunta masu na kasar. Hakan kazalika zai iya zama wata hanyar rage tsangwamar masu rayuwa da na kasar. Wakilin masu Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana rahoton.
Bayan da aka jima ana fafatukar samar da doka wadda za ta kare martaban mutane masu larura ta musamman a Najeriya. A ƙarshe dai shugaban Muhammadu Buhari ya sanya hannu ga dokar a cikin watan Janairu na shekara ta 2019. Tunda da gwamnatin ta samar da hukuma a matakin ƙasa wanda za ta kula da abin da ya shafi rayukansu, yayin da a matakin jihohi 36 na kasar har yanzu da yawa ba su fara shirin samar da wannan dokar ba. Duk da yake wasu jihohi tunda suka samar da dokar kula da waɗannan mutanen kamar jihar Sokoto da Jigawa da kuma Katsina, inda dokar take kan hanyar samuwa, a cewar wata wakiliya a majalisar mutane masu lalura ta musamman ta ƙasa daga yankin Arewa maso yamma, Amina Rahama Audu, akwai buƙatar a hanzarta samar da dokar a sauran jihohi tare da kuma kafa hukumomi masu kula da mutanen a jihohin ƙasar nan.
Saboda me duk yadda ake so a cire tsangwama ko kuma wani gwadin bambance-bambance a cikin al'umman masu bukata ta musamman, idan babu dokan nan to koda wani gwamna ya zo ba dole bane ya kasance an yi aiki da abu. To amma saboda an sa ta, an yi sa mata hannu ta national, to yanzu tabbatar da ita shine domestication a sauran jihohi.
Duba da karamcin fahimta da ke ga jama'a akan wannan dokar, yasa hukumar da ke kula da mutanen masu lalura ta musamman a matakin ƙasa ta dukufa wajen ilmantar da 'yan ƙasa wannan dokar, ko da za a samu nasarar tanadin dokar a nan gaba.
Ba wai kawai ma masu bukata ta musamman ba, al'umma gaba ɗaya ya kamata ya kasance sun san menene dokar take ciki. Saboda idan aka samu kure, mutum bai zai iya dawowa ya ce ai bai sani ba. To abu ne da ya kunshi hatta da gidan yari ko kuma cin tara, idan mutum ya kasance cewa ya gwada wani bambanci ila saboda sakaci ko kuma rashin sani, to ya kasance cewa wannan fa dokar ba za ta duki abun da wasa ba.
Wasu gwamnatocin jihohi tuni suna kula da waɗannan mutanen tun kamin su samar da dokokin ko kuma samar da hukumar kula da su. Alal misali, gwamnatin jihar Sokoto da yake ta samar da dokar don kamin samar da ita take kula da bukatun waɗannan mutanen musamman a haujin ilimi, a cewar kwamishinan ilimi na jihar ta bakin wani jami'in ma'aikatar ilimi Abdullahi Marafa.
Ne a makarantar mu ta special education, ai mun ɗebi ɗalibai waɗanda an lafiya lau muka gwamatsa su da ɗalibai da ke da lalura, ba dan komai ba don su yi karatu a wuri guda. By the time da sun ka kare makaranta, ba wannan kyamar da ake magana su dai waɗannan yaran ba su da ita. Sun san wani dan ajin su makaho ne ma kili shi kan da ajin.
To ko yayin kasa ke ganin wannan bukatar ta samar da dokar kula da bukatun waɗannan mutanen za ta kai ga gaci?
Za su ne cewa essential abubuwan dokar nan a wade su, haka nan za a iya cover large number of public.
Kula da waɗannan mutanen dai abu ne da kan iya taimakawa ga cigaban ƙasa, domin daga cikinsu da aka kiyasta yawansu ya kai kashi 15 cikin 100 na yawan 'yan Najeriya, akwai waɗanda Allah albarkata da hikimomi da za su iya kai wannan ƙasar ga tudun mun tsira. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Muryar Amurka ke sauraro a shirin hantsi daga Abuja. A jamhuriyar Nijar, masu ruwa da tsaki na lamuran kiwon lafiya na farkar da jama'ar gari kar su yi sako-sako da batun kariyar kai daga annobar coronavirus. Ga jami'in sadarwa na asibitin birnin Kwanni, Usman Abdu.
Lalle mun ci gaba da yin jawabi ga al'umma ta hanyar relaykinmu da mutane ke gani a cikin gari. Akwai na OMS, akwai na Croix Rouge, akwai su dai da dama wanda ke kama mun aiki da muke cema relay. Suna nan suna gargaɗi ga al'umma ta ko ina nami mu yi hattara da wannan cutar ta mashaƙo, domin an ga kwanakin ga sanyi-sanyi mutane dibin suke abu ya wuce. To amma har yanzu wannan cutar ke wannan alloba tana nan tana yi mana barazana. Ai kwanakin ga kun gani ko a television ko ga radio ana nan ana gan mutane cikin manyan baruna da ke kamuwa da wannan cutar ke. Saboda haka duk a halin da ake ciki, to mu ci gaba da kula da wannan matakai na kariya, musamman ma wanke hannuwa, wuhani da takunkumi, sa sarari kamar rage cunkoso cikin mutane. Har ma yau mun samu dama akwai annurai na rigakafi. Annurai na rigakafi an yi wata 4 yau wata biyar zuwa shidda ma da wakilan muna ta wannan annoran na rigakafin wannan cutake. Ana yin su nan gidajenmu na likita ga duk wanda ya kai dan shekara 18 zuwa sama, ana mishi wannan annoran kin kuma kyauta ne ake yansa. To insha Allah in ya kasance ana samu wannan annoran kenan za a kasance cikin kariya da kamuwa da wannan cutake. Nan waye kai muna yin shi garka garka ko gungu gungu inda muka taddo akwai mutane sun dan zauna ana hira hira wanda aka saba, to sai mu riga kwatamta musu ayi hattara wannan matakan na tsaro da aka kwatamta mana da mai shugabanni suka ba da umurni mu ci gaba mu ci gaba. Aka ce abin da aka kore da kai idan ba ya tsaya ba kai ba tsaya za ka yi ba. To shi yasa kenan muke ƙara kira ga al'umma duka wannan matakan tsaron da aka gai tun da jima to mu ci gaba kuma da tsare su ma muna unwani da su saboda mi mu kasance cikin tsaro ko kuma kariya da kamuwa da wannan cutakin.
Jami'in sadarwar asibitin birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar Usmanu Abdu a zantawarsa da wakilinmu Haruna Mamman Bako. Reshen Najeriya na kungiyar Ansaruddin Tijjaniya da Shehu Tijjaniya Ibrahim Inyas ya kafa da kansa ya dau alwashin hana miyagun ɗabi'u da wasu masu maulidi ke yi da wannan kan kawo kaucewa hanyar taron da sufaye ke yi duk shekara. Kungiyar bisa jagorancin kalifan Tijjaniya Najeriya Sanusi Lamido Sanusi ta ce daga baɗin Allah ya kai mu za ta dau matakan kula da masu gudanar da maulidi don tantance masu yi yanda tsarin na sufaye yake da masu shigo da wasu ɗabi'u na rashin mutunci. Babban sakataren kungiyar Alkasim Yahaya Yawuri ya nuna takeicin wani faifan bidiyo da aka yada inda wani ke cewa ko manzon Allah bai amince ya yi maulidi ba shi sai ya yi. Yawuri ya ce za ka ga wasu na zarmewa da furta kalmomin da za su iya ma fitar da su daga Islama.
Lokacin Sayyidina Abubakar an dawo yakin Yamama musulmai da yawa suna rasuwa waɗanda suke mahaddata ne, sai Sayyidina Umar ya zo wurin Sayyidina Abubakar ya ce ya kamata a haɗa Qur'ani ya zama littafi ɗaya. Sayyidina Abubakar ya ce ba zan aikata abinda Annabi bai aikata ba. Sayyidina Umar ya ƙara dawowa ya ce Allah ya buɗe zuciyanka har ka yadda da abinda nake zuwa da shi. Sayyidina Abubakar ya zo ya yadda ya kira Zaid bin Sabit ya ce a haɗa Qur'ani, ya ce wallahi abinda Sayyidina Umar Abubakar ya gaya mini sai na ji kaman ya fi sauki da an ɗoki dutse an ɗagora mini. Sannan idan ka duba shi ma Sayyidina Umar in ka kalli hadisin Sayyidatuna Aisha da ruwayan Baihaqi a Sayyidina Umar za ka ga cewa makama Ibrahim da Ka'aba suna haɗe ne har lokacin Sayyidina Abubakar, amma Sayyidina Umar shi ya raba makamin Ibrahim da Ka'aba. Ibn Hajar al-Asqalani ya faɗi a Fathul Bari yace cikin sahabbai da manyan mutane ba wanda ya jayayya da Sayyidina Umar, yace ba laifi bane. Haka muka ji Sayyidina Usman shi ma ya aikata ababuwan alheri da yawa waɗanda suke manzon Allah bai aikata ba. Haka muna ta bada misalai har wannan sallar na tahajjud da muke fitowa manzon Allah bai aikata ba amma alheri ne. Sannan kuma idan muka zo malamai magabata waɗanda suke nagartattun malamai na musulunci sun yadda da irin wannan kallan maulidin a taru a karan tarihin manzon Allah don girmama manzon Allah duk sun yadda da zuwa ga wannan sigan cewa lallai abu ne karbabbe. Har ma waɗanda suke da wani ra'ayi daban har ma shugabansu wato Ibn Taymiyyah ya faɗi a cikin littafin shi ya faɗi cewa lallai wanda ya wannan irin ijtihadin koda ya san bid'a ne ya ce to lallai za a ba shi ladan wannan aiki da ya yi. Duk da yake na ga malamai suna ta shari da yawa amma ka ɗauka ma Ibn Taymiyyah bai faɗi ba, manya-manyan malamai wanda suke harsashi ne irinsu Imam Suyuti, irinsu Ibn Hajar al-Asqalani da sauransu duk sun faɗi muhimmancin maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka maulidi mutum ya gwada soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da irin wannan siga da ake yanzu abu ne yaddaddai karɓaɓɓe. Kuma mutane su fito su yi wasu ababuwa wanda suka saba ma shari'a, wannan kuma ba abu ne da za a yadda da shi ba, ko da ko maulidi ne. Taba shari'a daban, girman shari'a daban, martaba Annabi daban, girman Allah daban. Saboda haka idan mutum ya zo da wani abu na siga daban wanda ya saba ma shari'a, wannan kuma ba maulidi bane, yana wani abu ne na sako. Kamar musulmi ne ka same shi yana shingiya ko ka same shi yana karta ko kulob ko wani abu, wannan musulmi ne mai kuskure. Saboda haka maulidi daban, tsarinta daban, abinda ya abin daban. Kuma wani yaro ya zo ya sharhi, ya zo ya ta magana ya ce ko Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kaza ba shi sai ya yi, wannan irin maganganun sai ya fitar da mutum daga musulunci. Muna koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaman yadda Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yake koyi da yana cewa idza sara khairun nasi surtu wara'ahu fa in halla yawman wal masir bayyin, inda duk annabi ya tsaya da bin Allah ina nan ina bin shi da shi sunna bayan sunna, inda duk annabi ya ce a'a to wallahi ni ma a'a ne, ya ce ina kiran al'umma ku dawo duka mu jeru mu bi sunnan manzo Allah. Idan ku na same ku kuna kauce musulman to ni zan yi za ku gani mai tsananin zafi ina bara'a da duk gaba daya. su wannan shi ne shugabanninmu, kuma irin wa'annan koyi muke yi, kuma haka nan muke ta bin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, muna koyi ga magabatanmu. Misali na karshe da zan bari, ya kamata mu girmama manzo Allah, kuma ya kamata mu girmama mu san girman malamai. Yau a ce Najeriya gaba ɗaya ba wani malami sai Sheikh Shari Ibrahim Salim. Idan ya fatawa kan maulidi a matsayin shi na malami shugaban majalisar malamai na Najeriya, bai kamata a ce an samu almajirai irinmu wasu in ba rashin hankali ba a ce ya yi magana. Yau shekarun shi ya yi 80 ya ta sama 100 a musulunci. Ban san akwai wani malami a Najeriya wanda ba zai iya naɗa kawai karatu ga Sheikh Shari ba. Ban san akwai mutum wanda ke jin kamar yanzu ya koma ga Allah kamar Sheikh Shari ba. To idan Sheikh Shari yau ba zai iya fahimtar wayannan abubuwa na addini ba, sai kai da ni ko wani ma can kila wani kabu-kabu yake wani gaba ɗaya ya yi nisa da makaranta. Amma shi zai zo yau za ka ji cikin social media kowa malami ne, maulidi haram ne ko maulidi kaza ne ko da zage-zage. Ya kamata mu fafa malaman aikinsu. Ya kamata mu riƙe amana ta ilimi. Abinda ba mu sani mu bari, wanda muka sani ko mu tabbatar.
Malam Al-Ghazali, haka ne to. Shin za ku waɗanne matakai za ku ɗauka wajen magance abubuwa da ake waɗanda ba su dace ba a wajen maulidi, musamman masu yin zage ɗin nan?
Alhamdulillah, wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da shugaba mai daraja, wato halifanmu, halifa Sarki Muhammadu Sanusi na biyu, sarki na 14, kuma halifanmu na faida, kuma halifan Shehu Tijjani a Najeriya, yana ɗaya daga cikin ababuwan da ya sa gaba cikin tsare-tsarensa cewa lallai hatta maulidin za mu zo mu zama abu tsararre, kuma hatta duk abin da ake yi cewa lallai ne zai kasance cikin tsari, mu san kowa mu san abin da yake yi. Saboda wanda suke kawo wasu afkar wanda suke bai daidai da koyarwar magabata ba, ba addini ba ne, za mu yi saurin sanin su, kuma za a yi saurin fitar da su daga cikin mutanen kirki a gaya ma duniya cewa wannan ba addini ba ne. Domin duk abin da muke yi ba za mu yi abin son zuciya ba, wannan abubuwan da muke na addini na Allah ne, kuma tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To ina ganin lallai wayannan suna ɗaya daga cikin matakai masu girma wanda wannan hilafa na mai martaba Sarki Muhammadu Sanusi na biyu insha Allah zai kula da su sosai.
Sufin na Ansaru Al-Qasim Yahaya ya ce hakan bai zama adalci ba su kushe wanda baya fitowa jerin gwano a lokacin maulidi da ake gudanarwa a ranar 12 ga watan Rabiul Awwal. Kana shafa muryar Amurka ke sauraro a shirin Hantsi daga Abuja, ga shirinmu na gaba.
Barka da Hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin Yanayi da Muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka, tare da ni Aisha Mu'azu. Idan mai sauraro na biye da shirin Yanayi da Muhalli a makon da ya gabata, mun yi alƙawarin kawo cigaban shirin da muka yi duba a kan shirin horar da manoma dabarun noma na zamani wanda aka yi a jihar Kano. A cigaba da tattaunawarsa da abokin aiki Baraka Bashir, shugaban kamfanin Silvex Abubakar Umar Karfi, ya bayyana cewa idan manoma ba su rungumi sabbin dabarun noma na zamani ba, to akwai yiwuwar samu matsalar rashin wadataccen abinci. Ko ina dalili?
Yawanci manomanmu sun ta'allaka ga yin yanda ake noma kaka da kakanni, za su ce ruwan nan Allah ne yake kawo shi, in ya zo mutane su noma, in bai zo ba a haƙura. So ɗaya daga cikin abin da muke ta ƙoƙarin bayanmu da mutane kai shine cewar noma yanzu sana'a ce da ba za a ta'alla da ruwan damuna ba kawai. Dole ne a kasance shekara gaba ɗaya za ka iya yin noma su biyu su uku, ya danganta da yanayin bangaren ƙasa a inda kake, shine kadai mafita. Wannan al'amarin ya ƙara nuna ma mahukunta da su manoma da al'umma cewar to dole ne abu ne da za a tashi yanzu a fuskanci wannan magana ta kimiyya da fasaha zamani domin a magance wannan matsala, an ba ka ba akwai babban kalubale na ƙarancin abinci da yunwa da yake barazana ga al'ummarmu.
To duk da dai wasu manoma suna amfani da waɗannan insecticides, dama muka samu labarin idan sun samu sukan yi amfani da shi har ya salatu.
Gaskiya ne, shi dama tsawon rayuwar da ya kamata a yi amfani da shi, me bi shekara ɗaya shekara biyu, to kamata ya koma a sake samu sabo. Idan aka ce za a yi ta maimaita shi, zai salance kuma ya dawo ba zai ba da duk abin da ake bukata ya samu ba, saboda tasirin shi ne na ɗaya a samu iri wanda idan akwai yanayi irin wannan na ƙarancin ruwa zai iya kai labari, ko kuma in ruwan ma ya yi yawa a guraren da ake samun ambaliyar ruwa, ko da ambaliyar ta zo ta wuce iri zai ci gaba, za a samu abinci. So idan baka je ka sabunta irin ka ba ba za ka samu damar samun irin wannan damar makin ba shi yasa in yanayi ya zo ba yanda za ka
ba a ga musu ne suke ta amfani da
ana ga musu sai dai daya su mahukunta suna da karancin malaman gona da za su shiga su wayar da kan mutane idan kuma babu wadatattun malaman gona da za su shiga karkaran nan da kauyukan nan su wayar da kan mutane mutane za su ci gaba da yin abubuwa yanda suka saba yi kaka da kakanni amma idan aka ci gaba da wayar da kan mutane ta radio da kuma zuwa kafa da kafa gonakin su a wayar musu da kai za su karba canji insha Allah babu wani kamfani a arewacin Najeriya da ya yada sabon irin shinkafar da yazo wanda muka yada shi mun yi hekta sama da 1000 wanda kuma duka iri ne aka yada shi a arewacin kasar
to ai akwai masara akwai
wannan gaskiya ne muna aiki da hukumomin bincike kamar jami'o'i kamar nan ita CDA da kuma kungiyoyin taimakawa na kasashen duniya kamar su FCDO da Links wajen horar da manoman nan samun musu da iri mai kyau samun musu da ingantaccen taki da ma ba su cikakken bayani akan lafiyar kasar su ko akasin haka
a nasa bangaren kuwa wani manomi kuma dan kasuwa daga jihar Jigawa Abubakar Ibrahim Kunya ya ce bana manoma sun tafka babbar asara a sakamakon wannan matsala ta sauyin yanayi
gaskiya cikin ikon Allah a bana dai wannan rashin zuwar ruwa da wuri da kuma yankewa da yayi da wuri ya jawo cewa a wurare da dama amfanin duka kamar irin su dawon mu dubba ta kai ba a mafi yawancin gonakin mu da suke a jihar Jigawa duk sun kone a yanzu maganar da muke
duk da kai amfani da ingantaccen iri
kware makwa ai rashin ruwan ya kai ga cewa a wasu gurare da dama da muka yi aikin nan in ka hada ranakun ko kuma lokutan da aka samu ruwan duka baki ɗaya kaf da munar bai wuce kwana 15 ba ka hada shi a dunkule
wanda ya kamata da a samu
akalla kana sa rai cewa a samu ruwa ya bazu kamar zuwa akalla wata hudu wanda shine komai tsawon amfani zai iya kaiwa kuma a samu abin da ake so a wasu wuraren kuma zaki ga cewa kamar gyada da muka yi amfani da ita wanda da can takan saka ƴaƴa kamar 120 150 zuwa ƴaƴa 200 amma a bana saboda ruwan bai kai ba yawanci ƴaƴan da ta zuba baya wuce 30 zuwa 50 kin ga wannan zai rage abin da za a samu da fiye da kashi 60 ko kashi 70
malaman gona suna ziyartu saboda da dama manoman
wasu sai suke suna jimawa ba su ga malaman gona ba gaskiya hakikanin maganar malaman gona a yanzu babu ita sai dai watakila wanda suke amfani da wasu alaƙoƙi da kuma wata dangantaka da waɗannan cibiyoyin bincike da wasu hukumomi na gwamnati wajen samun waɗannan bayanai da kuma samun ingantattun irurruka amma da duk da wannan ingantattun irurrukan yanayin da ake fuskanta din ya kai intaha
za ka iya gaya mana irin hasaran da kake tunanin
ba a yanzu maganar da nake miki akwai gurin da muke da sama da hektar 137 a Garki a jihar Jigawa wanda na san a wannan gurin akalla gidan da take a wannan gurin ba za a samu ya kai rabin abin da ake sa rai za a samu ba to in kika auna za ki ga wannan cewa kudi ne masu yawa sannan wataƙila akwai dawa a gurare da dama wadda ba za ta kai ba inda ake fata ba amma dai a mafi yawancin waɗannan guraren gaskiya mu dama mukan yi amfani da tsari kamar na taimakekeniya wanda yake kama da inshora na takafo za mu iya samu rage raɗaɗin wannan
To mi sauraro a nan za mu ja labulan shirin yanayi da muhalli a yau amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai kuma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi
Masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin na musamman sai da yamma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger. Abokan aikin mu a Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin lokaci, ni Nasiru Adamu El Hikaya da na jagoranci shirin ke cewa mu kasance lafiya. Bissalam.